Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jamhuriyar Nijar na bikin cika shekaru 62 da samun yancin kai daga Turawan Faransa. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin kiwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu ƴan ƙasar Rasha cike har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na Olympics, Alina Kabeyeva, wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban Rasha Vladimir Putin, kuma mahaifiyar ƴaƴansa huɗu. Ma'aikatar baitul malam Amurka ta dakatar da baiwa Kabeyeva mai shekaru 39 visa tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta. Tsohuwar mamba ce a kungiyar Duma ta Rasha, majalisar dokokin kasar, kuma ita ce shugabar wani kamfanin yaɗa labarai na kasar Rasha wanda ya tallata mamayar Rasha a Ukraine. Abokan adawar Rasha da mai sukar Putin, Alexei Navalny, sun yi kira da kakaba takunkumi a kan Kabeyeva, suna masu cewa kafar yaɗa labaranta ce ta jagoranci bayyana labaran kasashen yamma a kan mamayewar a matsayin labaran ƙarya. Burtaniya ta sanya wa Kabeyeva takunkumi a watan Mayu, ita kuma tarayyar Turai ta sanya mata takunkumin tafiye-tafi da na kadarori a watan Yunin. Daga cikin sauran waɗanda aka sanya takunkumin har da Andrei Grovich, wani attajiri wanda ya mallaki gidan Wittes Hart, wani katafaren gida mai ɗakuna 25 da ake ganin shine na biyu mafi girma a London bayan Father Buckingham. Lokacin da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta tashi zuwa Taiwan a cikin jirgin fasinjan na rundunar sojin sama a jiya Talata, ta zama jami'ar Amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa. Kasar China ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya, jami'an Taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta. Dalilin da ya sa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin China da Amurka, China na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne, kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. Shugaba Joe Biden ya nemi kwantar da wannan korafi, yana mai nanata cewa babu wani sauyi a matsayarsu na ɗaukan yankunan China a matsayin ɗaya. Pelosi ta bayyana bulaguran nata a matsayin wani nauyi da Amurka ta rataya a wuyanta na tsayawa tsayin daka kan tsarin demokaraɗiyya akan ƙasashe masu cin gashin kansu da kuma demokaraɗiyyar Taiwan da China. A jiya Talata, gwamnatin tarayyar Amurka ta shigar da ƙaran jihar Idaho kan wata dokar jihar da ta ce ta hana zubar da ciki kusan baki ɗaya, sannan ta kuma nemi a hana sauran jihohin yammacin Amurka gurfanar da likitoci ko kuma ladabtar da su kan zubar da ciki, kamar yadda wata kotun ƙasar ta bayyana. Ƙarar da aka shigar kotun tarayya ta Lardi da ke birnin Idaho tana neman matakin farko kuma na dindindin akan haramtawa jihar aiwatar da dokar tare da neman kotun ta yanke hukuncin cewa dokar jihar ta saba wa dokokin tarayya. Har ila yau, ƙarar ta yi zargin cewa dokar jihar ta yi katsalandan ga yarjejeniyar da Amurka ta ƙullar asibitoci a ƙarƙashin shirin Medicare, tana nufin shirin kula da lafiya na tarayya ga tsofaffi. Ƙarar da aka shigar a ranar Talata ita ce karo na farko da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na yaƙi akan ƴancin haihuwa tun bayan da kotun ƙoli a watan Yuni ta yi watsi da hukuncin da aka samar a shekarar 1973, wato shari'ar Roe versus Wade, wanda ya amince da ƴancin mata na zubar da ciki.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yau 3 ga watan Agusta, jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 62 da samun ƴancin kai daga Turawan Faransa. A albarkacin zagayowar wannan rana, shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi jawabi ga ƴan ƙasar ta kafafan labarai a jiyar Jajiberi inda ya tabo batutuwa da dama da suka shafi tafiyar kasar ta Niger da rayuwar al'umma. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulam Mumunu Barma ya aika mana karin bayani.
A wannan jawabi na tsawon mintoci kimanin 15 shugaban kasa ya fara ne da tunatar da al'ummar Niger muhimmancin haɗin kan 'yan kasa. Muddin aka zama tsintsiya madaurin ki daya to kam za iya tunkarar kowace irin matsala. Muhammad Bazoum yace wannan yasa a washegarin darewar sa karagar mulki ya gana da shugabannin rukunonin al'umma don neman haɗin kansu. Matakin da yace ya taimaka sosai wajen shimfiɗa yanayin fahimtar rike tsakanin 'yan ƙasa a yau.
La sentiment est donné par la représentation nationale au gouvernement.
Akan matsalar tsaro shugaban ƙasa ya bayyana gamsuwa da izinin da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa bangaren zartarwa domin kulla hulɗar ayyukan soja da ƙasashe aminai a matsayin wani yunkurin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanai da dubarun yaƙi wanda ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da ke kunshe a tsarin Bukun gwamnati wato program de la Renaissance Actua yana mai cewa ta'addanci da talauci na kan gaban abokan gabar Niger da al'ummarta.
Je reste très ferme dans le combat pour le respect des biens publics.
Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar ci gaba da yaki da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a kamar yadda ya sha alwashi a ranar da ya rantsuwar kama aiki saboda a cewar sa banzartar da dukiyar kasa wata dabi'a ce da ta samu gindin zama a Niger kamar yadda abin ya fito fili a rahoton da kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa wato Cour des Comptes na baya-bayan nan. Yin watanda da dukiyar kasa wata babbar barazana ce ga ci gaban demokradiya, haka kuma 'yancin kai ba zai tabbata ba sai fa idan muna kula da dukiyar kasa kamar yadda ya dace, in ji shi. A nan shugaban kasa ya ce ya umarci gwamnati ta dauki matakin zartar da shawarwarin da kotun Cour des Comptes ta bayar don ganin an samu canjin tunani daga jami'an hukuma.
Les examens de fin d'année de nos deux cycles d'enseignement secondaire.
A fannin ilimi shugaba Muhammad Bazoum ya ce sakamakon jarabawar azuzuwan karshen makarantun sakandare a matakin farko da na makarantun share fagen shiga jami'a na bana na nunin girman koma bayan da sha'anin ilimi ya shiga a Niger, saboda haka ya zama wajibi a kula.
Notre volonté de moderniser notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel.
Inganta ayyukan noma da kiwo ta hanyar amfani da hikimomin zamani wani abu ne da ya ce zai baiwa kulawar musamman amman sai da za a samu wadatar cimaka tare da bunƙasa kamfanoni da masana'antu. Muhammad Bazoum ya gargadi kasashe masu karfin tattalin arziki a game da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da illolin canjin yanayi a kasashe masu tasowa irin Niger.
Les pays comme le Niger subissent en effet des calamités du niveau.
A bana jihar Tillabéri ce ke karbar bakuncin shagulgulan ranar samun yancin kan Niger, saboda haka tun a yammacin jiya shugaban kasa ke bakuntar al'ummar wannan jaha don jagorancin ayyukan dashen itace a wannan Laraba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tillabéri a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu zai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jinkir da kada kuri'ar da yan jam'iyyar Conservative ta Burtaniya za su yi na zaben sabon Prime Minister bayan da wata hukumar leken asiri ta kasar ta yi gargadin cewa masu satar bayanai na internet na iya sauya kuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya kara da cewa babu wata takamaiman barazana daga wata kasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance gama gari kuma game da tsarin kada kuri'ar da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya kuri'unsu a fafatawar zaben sabon shugaba, a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya kara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160,000 ba, da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan nan na August. A baya dai an fara fitar da kuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar The Telegraph. Hukumomin kasar Guatemala sun kama fiye da mutane 12 da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico, ciki har da wasu mutane 4 da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata ya zo ne wata guda bayan da bakin haure 53, ciki har da 'yan kasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa koren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar trailer dake birnin San Antonio na jihar Texas. Babu wata alama dake nuna wadanda aka kama a ranar Talata na da hannu a tashin hankalin da ya faru a birnin San Antonio. Ba a cika samun nasarar mika mutanen da ake zargin masu safarar bakin haure ne da aka fi sani da coyotes zuwa Amurka ba. Daga ƙarshe ga Falastina da ke zaune a zirin Gaza mai cinkoson jama'a, sanannen zafi na lokacin rani ya ƙara dagula lamura a sakamakon katsewar wutar lantarki da ya sa ba a samun wutar na tsawon sa'o'i 10 a rana. Fanka ta lalace, batirin baya aiki kuma muna yi wa kanmu fifita da tare. Inji Alazidan yayin da take zaune da mijinta a gidansu da ke yankin kudancin Canyones da wata fankan lantarki da ta yi tsatsa a rataye a saman sili. Ta ƙara da cewa ba ma iya cin abinci ko barci saboda tsananin zafi. Fiye da mutane miliyan 2.3 ne suka makale a cikin ƙaramin filin da aka matse tsakanin Masar da Isra'ila. Yankin da yawanci ke buƙatar kusan megawatt 500 na wutar lantarki a kowace rana a lokacin bazara. A cewar jami'an yankin, yankin na samun megawatt 120 daga Isra'ila yayin da tashar wutar lantarki ɗaya kilo ta yankin ke ba da ƙarin megawatt 60.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, shirin ya karbi bakoncin architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar zane da fanti a birnin Abuja Najeriya. Kuma akalar shirin ta karkata kan wasu ayyukan da aka fi danganta su da maza a baya, wanda a yau an samu matan da suka yi fice a waɗannan fannoni. A cikin shirin da ya gabata dai, mun karkare shirin a daidai sa'ilin da architect Binta take cikin bayani, inda yake cewa
idan an ambace ni kuma a wannan fanni, ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa dan mutane da yawa suna alfahari da ni dan ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka. Kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya dan na zama abar koyi ga mata matasa har da mazan ma, dan mazan za su iya cewa tun daga mace ma ta yi ballanta namu. Dan haka sai kaga yaran sun dage su abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sujira aikin gwamnati ba.
To a yau zamu tashi akan bayanan malama Maryam, bayan da ne mata tambaya cewa matasa a yau suna tunanin da zarar sun kama wani aiki ko sana'a za su yi nasara su yi fice yaya al'amarin yake
wanda mutum yana sha'awan abu kuma ya sa kanshi da yi tsakani da Allah yana kyautatawa iyayen shi yana aikin shi yanda ya kamata insha Allah Allah zai daukaka shi kuma zai ci gaba a sana'an nan muddin kana son abu ka sa ranka ba da sauri bane zaka zama wani ko kuma zaka fara yielding success daga abun a hankali ne muddin kana da hakuri kana son abin da kake yi
to a fitar binta gare ki yaya al'ummar da kike ciki suka karbe ki da irin aikin da kike yi duba ga yadda suke kallon wannan sana'a
alhamdulillah al'umma sun karbe ni sosai don sau da yawa mazan ne suke zuwa in sun ga aiki na a wani guri ko sun shigo office sai a hada su da ni a ce ai musu zane in kuma a wani guri suka ga aiki na sai su ce a hada su da wanda yayi wannan aikin su a zatan su a koyaushe namiji ne yake to idan suka shigo suka ga ni mace ce Bahaushe sai su tsaya wani lokaci su tira su fara tambaya wani ma sai ya tambaya ce yana neman wanda yayi aiki a wuri kaza sai na kance musu ai ni ce sai ce to shikenan su suna sa musu zane kaza to idan na fara musu bayani akan abin da suke so a dan sister butter a din haka din ni ce din ne wani lokaci kuma matan su ne ke zuwa idan suka zo su ce ga abin da suke so sai ne musu dan ya kai ya kawo ma wasu suka dauki zane na suka gani a wani guri sai su ce da gani wannan zanen mace ce ta yi shi saboda yanda abubuwan suke ni nakan yi zane ne kamar ni ce zan yi amfani da shi sai dan da akan samu bambanci shine ko kallon fenti ko tiles na kasa ko na jikin bango na bandaki ko kayan daki kalolin su da irin su ko ceiling to inda ake bambanta kenan dan haka wani lokaci idan aka yi zanen komai kuma ya tafi har da kala din da nake bayarwa na bango sai su amince da su
malama Maryam wannan tambaya ta kice menene ra'ayinki game da batun aure domin a duk lokacin da aka dauko zancen macen da ta yi nasara a rayuwa abun farko da mutane suke tunani shi
sha'anin da ya shafi lamarin aure gaskiya kowace amace dai tana so ta yi aure ta ga family ta da sauransu kuma kariya bai kamata ya zama bariya a nan ba so ni ina da sha'awar in aure in samu family na kuma sa'an da nayi sana'a na abu ne da zan iya yi a gida kuma still zan iya ba family na full attention as ina aiki na a cikin gida
to a kitakinta ya kike tsara ayyukanki kasancewar ga irin sana'ar da kike
a fannin mai gida na dan ba shi da matsala dan shi yakan tuna min wani lokaci ya ce to kin fayyama mutane alƙawari zaki bada aiki to a tura musu su zo su karba idan kuma suna da bukatun ai musu gyara daddai hakan nan wani lokaci ba tare da shi muke zuwa alal misali idan zan je gurin da ake aiki muna kira inda ake gini site to wani lokaci ma zan je zai ce bari ya sauke ni ko kuma bari ya raka ni muka je mu dawo zancen kula da gida kuwa da yara ko yaushe in dai mutum zai tsara ma kanshi kar ya hada aikin gida da na office to zai ga abubuwa sun tafi daidai ni ba na hada aikin gida da na office kowanne yana barin shi a mahallinsa dan haka ban samu kalubale ba a wannan fannin
Malama Maryam
gaskiya ni a ra'ayina bai kamata mace ta zauna a gida ba kawai ita aikin gida da kula da yara da mijinta ne yanda aka san mace za ta iya yin duka wannan za ta yi sana'anta ko ta yi aikinta kuma ta kula da mijinta da yaranta haka Allah ya halicci mace duk za ta iya yin wannan ba sai an ce ta bar lamarin gidanta ba ta kokari ta yi stabilizing din shi
a fitar binta daga cikin abubuwan da ake suka na wannan aiki naki akwai batun irin sutura da ake sawa zaki ga yawanci idan za a zana hoton masu wannan aiki zaki ga an zana irin malafa da wando ya ne gidanki yake ji a game da irin waɗannan sutura da ake sanyawa musamman idan zaki hawo tsauni
waje da baya jin komai saboda kayan da nake sawa dan masu nuna addini na ne da al'aduna na Hausa kamar zani da riga mayafi ko hijabi ko doguwar riga da mayafi ko kuma abaya ba lallai ne mace ta sa dogon wando ba saboda za ta iya aikin ta da computer ta ga komai da komai ko tana zauna a ɗakin ta tana amfani da internet za ta ga site din macen inda ake aiki har ta bada correction ba tare da ta dauki kafa wanda ta je har can ba dan haka mu irin aikin mu zamu yin ku a cikin ɗakin kwanan mu ne idan kuma ya kasance zan fita kuma ana rana alal misali nakan sa malafar kaba irin ta fulani din nan wani lokaci kuma nakan sa hular kwano saboda kiyaye hatsari nakan dora akan mayafi na ko hijabi na shi wannan tasirin zane zanen gidaje akwai fannoni da yawa Alal misali akwai wanda muke kira a turance landscaping a takaitaccen fasara shine akai gida din aka gama ana mai shuke-shuke bishiyoyi da ciyawa irin wanda ake kira carpet grass din masu laushi da masu furanni to shine muke kira landscaping akwai kuma interior design shi kuma ana maganar yanda zaka kawata ciki da kowa ya shigo zai sha'awa masu gidan za su ji dadin zama a gidan za su yi alfahari da gidan kana kuma akwai furniture design zanen taswiran zana ma kujeran zama da kallon shi da yanayin shi kujerun gurin cin abinci ne a kujerun gurin zama ne ko kuma kayan aiki ne na gurin kitchen irin su cupboard da ko dakunan kwana har ya kai ya kawo ma yanzu akwai taswiran zanen motoci ana kiran shi automobile architecture ya danganta da wanne mace take da sha'awan ta kware a kai zancen karfafawa yara mata matasa gwiwa kuma kungiyar mu ta mata mukan kai ziyara makarantun mata jifa-jifa don mu nuna musu yadda abin yake mu fadakar da su yadda abubuwa suke da cewa ko a dakin kwana mace za ta iya aikin ta ta mika a gani idan mutum yana so ya gyara ya tuwo ta gyara ta kara turawa kuma saboda mu karfafawa yara gwiwa mata matasa yara mazan ma dai ina koyarwa har ila yau a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wujin a nan jihar Kano
Malama Maryam a yau an wayi gari ma sun kasance suna daukan nauyin kansu ko na iyalansu ko kuma irin nauyin da a da yana wuya shiga mace an ce ita take dauke da waɗannan nauyi duk da cewa wasu basu fiye son ƴaƴa mata ko kuma matan su su fice ba kuma menene burin ki nan gaba akan wannan sana'ar taki
ai abun alfahari ne kana da mata da idan yau ka shiga matsala za ta iya fitar da kai idan yau yaranka suna bukatan wani abu za ta iya taimaka ku kuma iyayenta ku kuma iyayenka ai banda mata tana da haki kan iyayenta idan aka ce iyayenta yanzu ba su da ƴaƴa maza ita ce babba ai ya kamata tana yin abu da za ta na taimaka musu especially a shekaru idan ya doso musu saboda haka ya kamata mata su riƙe sana'a ko kuma aikin gwamnati amma kuma ka su wujire marayuwan auren su su yi kokari su balancing duka a ƙarshe dai zan iya cewa ni Allah yi ni mace ce wanda take sha'awan aure kuma na san cewa duk da yana nake son aikin zane na duka wani hujjoji da hakkin aure da ya kamata in yi zan sa shi a gaba sai aiki na ya zama na biyu so zan yi kokarin yana zan balancing so kafin nai auren ma akwai wanda nake training din su maza ƴan yara maza young mazaje haka da idan aikin ya kama da a sami aure bazan iya kaiwa yamma ba kuma bazan iya dade a wurin aiki ba su za su iya yin komai ni buri na kenan kuma nearest future ni dai gaskiya ina so in exhibitions a kasashe da dama na duniya ina sha'awan wannan sannan kuma ina so in training mutane
horar da mutane
da yawa ta harkan zane na a samu kamar foundation
wato gidauniya
na taimaka al'umma da talakawa da marayu insha Allah
mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ƴamace ya kunsa kenan a yau amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alheri
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
Kwana shaidar namu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyar ta kasar da Hujjar Kamaru Allah ta rubuto mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai yi gaji kujeran shugaban kasar da Hujjar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai ɗansa ne mai suna Frank Biya amma ƴan bangaren masu amfani da harkar ingilishin kasar da Hujjar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci ya yi jaridar Economic Quotidien kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zabi amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC da su yi kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a din amfani kasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokarin da yake mutuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da makarkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusante kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Musa Maluda Malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasar ya kuma tsince barakurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridan Generation kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take bude wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a fadin kasar Kamaru baki daya sun yi haka ne ba don komai ba domin dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma annudahana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin zaman namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Asangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka yayin da ake zargin sa da abinda take akan waɗansu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arsene kuma aka kamo shi a bindin bautin kasar tarayyar Najeriya aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su. Mama Awal Garba, Mujar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jiya Talata, Amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan ƙasar Rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na Olympics, Alina Kabeba, wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban Rasha Vladimir Putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa huɗu. Ma'aikatar Baitulmarin Amurka ta dakatar da baiwa Kayiba mai shekaru 39 visa tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta. Lokacin da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta tashi zuwa Taiwan a cikin jirgin fasinjan rundunar sojin sama a jiya Talata, ta zama jami'ar Amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa. Kasar China ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya. Jami'an Taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta. Dalilin da yasa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin China da Amurka, China na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. An jinkirta kada ƙuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Burtaniya za su yi na zaben sabon Prime Minister bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Hukumomin ƙasar Guatemala sun kama fiye da mutane 12 da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar baƙin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico, ciki har da wasu mutane 4 da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu baƙin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata, ya zo ne wata guda bayan da baƙin haure 53 ciki har da 'yan ƙasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa ƙoren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar trailer da ke birnin San Antonio na jihar Texas.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, shi har da Arewa a yau. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.